بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أصبر أشرين لشدة قوتا ذو الهجة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الشيكرة دبو ديدة قليه دودة أشرين وان ديدة 30 ga watan Mars shekara ta 2000 31 ga watan Mars shekara ta 2000 muna karatun littafin Sahih Muslim muna karkashin babu ma yuqalu inda dukhul alqubur wa ad-du'a li ahliha, babin dake bayani akan irin sallamar da za a yi in za a shiga makabarta, da kuma bayani akan yi wa waɗanda ke kwance a cikin makabarta ko a kaburbuka addu'a. Shari'ar Musulunci ta tabbatar da wannan. Mun karanta hadisin Aisha inda muka ji Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kamar yadda Aisha ta bada labari cewa ya fita da tsakar dare domin ya tafi ainihin ya ziyarci makabartar Baqi'a, har ta ji shi a baya ta ga ya ɗaga hannu har sau uku, ya ɗaga ya sauke, ya ɗaga ya sauke, yana ainihin addu'a ga waɗannan ainihin mutane na makabartar Baqi'a. To, mun fara jin sharhi daga al-Imam an-Nawawi sai lokaci ya ƙure mana. Sai mu ce malam yace wasihi dalilun liman jawwaza lin-nisa'i ziyarata al-quburi. A cikin wannan hadisi akwai dalili ga malaman da suka ce ya halatta mace ko mata su je ziyarar makabarta. Don gashi Annabi sallallahu alaihi wa sallama har ya karantar da Aisha irin addu'ar da za ta yi. To, in ya zan har an karantar da ita irin addu'ar da za ta yi ta je makabarta, ashe ya halatta ta je kenan. Sannan ga hadisin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ce mata, ke ba za ki je ki ziyarci kabarin dan uwanki Abdurrahman bane? Sai to, in na je wace addu'a zan yi? Nan ma Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da ita. Sai malam yace wasiha khilafun lil ulama'i. Malam yake cewa wasiha khilafun lil ulama'i, malamai sun yi sabani game da shin ya halatta mace ta je ziyara makabarta ko bai halatta ba, bayan da mafi yawancin malamai suka hadu akan cewa bai halatta mace ta je raka gawa ba. Domin wannan, bayan ainihin malamai masu yawanci sun haɗu a kan cewa bai halatta mace ta je raka gawa ba, saboda ainihin hadisin da Ummu Abuwa take cewa an hana mu ziyara ainihin makabarta, sai dai ba a tsananta mana ba a wajen hani. Dangane da hukuncin ziyara, malamai suka yi zartuttuka guda uku. Wahiya salatu awjuhin, yace wasiha khilafun lil ulama'i, wahiya salatu awjuhin li ashabin. Al-Imam an-Nawawi yace malaman su na Shafi'iyya sun ainihin yi zantuttuka guda uku, wato sun karkasu a wajen fahimta zuwa zantuttuka har guda uku. Ahaduha, ɗaya daga cikin zantukan nan, taqrimuha, cewa ainihin ziyarar makabarta haramun ne alaihin na basu mata. Wa hadithu, saboda hadithin da aka ce la'anallahu zawwaratul qubur, Allah ya la'anci mata masu yawan ziyara da ainihin wato makabarta. Wasani, mazhabi na biyu daga cikin Shafi'iyya ko fuska ta biyu daga cikin mazhabin Shafi'iyya, yukrahu, cewa ainihin makruhi ne. والثالث قصة أكو يباهو سوى أينه يا هلتا ويستدل له بهذا الحديث وطن بشك يا هلتا ذا يصف هجا دوانا الحديث نقا إشا وندك هلتا وا والقتال سوى أثبت بعين مدن الشيء وبهديث لكما حديث دعا النبي كي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها بابنا هنا في زيارة قبر بكا أما ينزك جيك زيارة قبر بكا كمال يتي ويجاب عن هذا بأن نهيتكم ضمير ضمير ذكور في عباد عنها عشان سوى وانا عينين هديثي بكي سوى كذيك زيارتا وذاك وانا هنا قوما واني هو بما ذاكو وانا مسألة كيف عينه إلا من أصولي سين دعاك كي عنا كذيار كيسي وانا نفذيني وانا في إشارة هو بما تا سين ياها أهد ما تا ما لمن شافعية نقصون الفقه بما لمن أخناس نقصون الفقه سكتي إلا وانا نفذ بايا هكا واحد عينه واتو وهكا سيد عينهم ما ذاكو يمكن فلا يدخل فيه النساء على المذهب الصحيح المختار في الأصول. كما تقدر مذهب أود كيف أول ما لم أصول فيه وكيف ما تابس بطفنا نعين أمر بالله والله أعلم أن لا شيء في سنة دي. تو وأن ننزل تتكى قداء أكو أشم دفيا الله أشم القرآن ينا شمنا وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله. أبن دد كوكي ساباني أكن شكومي نيني الله نادى حكمتي. Wasu suka ce haramun ne kai tsaye mace ta ziyarci makabarta. Me dalilin su shine wannan hadisi da suka kafa hujja ne. Wannan hadisi sahihin hadisi ne. La'anallahu zawwaratul qubur, Allah ya la'anci mata masu yawan ziyara makabarta. Amma lafazin shi baya hana mata zuwa ziyara makabarta kai tsaye, sai dai ya hana su yawan ziyara. Don haka babu hujja a cikin wannan hadisi. Hadisi na biyu da suka yi hujja da shi, ko lafazi na biyu akan wannan hadisi shine la'anallahu za'iratul qubur,
Allah ya la'anci mata masu zuwa makabarta. Anan ya nuna kowace irin ziyara, ko ta yawa ko ba ta yawa ba. Wannan lafazin shine ba'isi. Don haka babu wani dalili a shar'ance wanda ya ainihin hana mata su ziyarci makabarta. Anan zan yi amfani da wannan damar ni tarihi ga musamman dalibai waɗanda suke zuwa ana karantar da su karatu a wurin daura littafin al-aqida ko muzakkira fil aqida ta Dr. Salih Suhaimi. Mai wannan littafi ya tabbatar a cikin littafin shi cewa ba a ziyarar makabarta wato mata kenan. Ya kuma yi hujja da waɗannan dalilai. A ƙashin gaskiya alhamdulillah ni ina ɗaya daga cikin ɗaliban wannan malami. Ya karantar da mu wannan littafi amma na iya tuna a Sheikh Muhammad Zarban Al-Ghalibi da ya zo zai sake karantar da mu littafin. Da ya zo kan wannan matsalar sai da ya tsayaye gyara a ilmance. Ya nuna duk mutum ana iya ɗaukar magana shi kuma ana iya ajewa. Waɗannan zantutuka da malamin ya goyi bayansu akan cewa mata ba za su ziyarci makabarta ba saboda waɗannan hadisai, yace wannan dai ga ma'anar shi sahihi ne. Don haka babu hujja, yawan ziyara aka hana, wancan kuma da ya hana mata su ziyarci makabarta kai tsaye shi kuma bai inganta ba. Don haka a taƙaice na yi wannan tambayi ne don ɗalibai masu zuwa daura kar su ruɗu. Waɗannan zantutuka da ya kawo a cikin muzakkira fil aqida gaskiya ba ingantattun zantuka ba ne. Ina fatan ka karanta littafin Ahkamul Jana'iz wa Bida'uha, za ka ga inda aka yi bayani a kansu dalla tare da hujjoji, aka kwance su aka warware su ɗaya bayan ɗaya insha Allahu ta'ala. Magana ta biyu da wasu suka ce makaruhi ne, wannan ma babu dalili a kai. Magana ta uku cewa halal ne, to ba ma halal ba kaɗai, sunna ta tabbatar, wato ya zama sunna, abu ne wanda yake ba wai kaɗai ya halatta ba, in ma mace ta je ziyara makabarta tana da lada a kai. Lafazin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku ziyarce su, da na hana ku ziyara makabarta amma a yanzu ku ziyarci makabarta, ya hukunta a da an hana maza da mata, don a jahiliya maza da mata suna zuwa ziyara makabarta. A farkon musulunci Annabi ya zo ya ce kar ku je, to a wannan hali ya hana hadda maza da mata ke. Daga baya da ya dawo ya ce ku je, babu dalilin da ya nuna cewa ba za a ce hadda mace ba. Wannan na daga ka'idojin usulul fiqh waɗanda yake mazhabin Shafi'iyya. Allah ya sani suna daga cikin mazhabin da ke gaba akan matsala ko kuma akan rubuce-rubuce akan littafai na usulul fiqh. Domin kashi biyu bisa uku na littafin ilimin usulul fiqh da ake karantawa a yau a duniyar musulunci, mazhabin Shafi'iyya su ne suka rubuta su. Allah ya yi musu baiwa akan haka. Ba dan komai ba kuma saboda al-Imam Shafi'i daga cikin dukkan malaman nan manya guda huɗu na fiqh ya fi su karatu da baiwa akan ilimi na usulul fiqh. Don shi ne ma malamin farko da ya zauna ya rubuta ilimin usulul fiqh a rubuce a cikin littafin shi Ar-Risala. Ka karanta ta tare da taqiqin Sheikh Ahmad Shakir, Allah ya gafarta musu. A ƙarƙashin haka mazhabin Shafi'iyya sai zan suna iya tantance matsaloli ɗaya bayan ɗaya, amma a kan wannan matsala sai zan mazhabin Shafi'iyya sun faɗi. Shi ne suka ce duk inda Allah ya ce ku yi, in dai wannan lafazin da aka yi amfani da shi na maza ne, a ce ƙulu ku ce, to shi kenan wannan ya haɗa maza ne kaɗai banda mata, inda da mata sun ce sai an ce ainihin wato ƙulna ku ce kaza. To gaskiya a taƙaice wannan magana ba daidai ba ce, domin na daga ƙara'in dalilan da za su taimake mu fahimci wannan. Waɗannan abubuwa ne da dama Annabi ya hana kuma ya da a lokaci guda ya ɗauke. Na daga ciki a farkon musulunci Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana mutum in ya laye ya ajana man laye sama da kwana uku. Da ƙarshe sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce da na hana ku ziyarar makabarta amma a yanzu ku ziyarta, da na hana ku ajana man laye sama da kwana uku amma yanzu ku aje, in kuma kuna so ku cinye abinku. Wannan ainihin hani na ajana man laye a farkon musulunci ya haɗa maza ya haɗa mata. Halattawar da aka dawo aka ya haɗa da maza ya haɗa da mata, to a cikin wannan hadisin ne kuma wannan lafazin ya zo, kamar yadda zaka zo ka ji ba da daɗewa ba. Don haka a taƙaice ya jama'a, ka je ka karanta littafin Muzakkiratun fi Usulil Fiqh ta Sheikh Muhammad Al-Amin Ibn Muhammad Al-Mukhtar Al-Shanqiti. Ka karanta wannan muzakkira zaka ga cikakken bayani akan cewa babu wani dalili a shar'ance wanda yasa za a ware mata a wajen wani umarni wanda ainihin shari'a ta yi sake babu ƙaidi. In har da ƙaidi to shari'a za ta dawo ta bambance su, amma in ba haka ba, yadda aka ce wa maza aqimus salata wa atuz zakata, to haka mata, yadda aka ce wa ainihin maza su yi aikin hajji wa atimul hajja wal umrata lillah, kun ga ba a ce wa atinna ba, wa atimul hajja wal umrata lillah, tare da lafazin yana ishara ga maza ne amma har da mata. Ka karanta kuma ainihin littafin usulul fiqh na Sheikh Ali Hasabullah Ali, in Allah ya so zaka samu cikakkun bayanai akan haka. To wannan kenan daga cikin sharhin da zamu karanta na wannan hadisi. Al-Imam An-Nawawi yake باب استئذان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. باب دكي بياني أكن نيمان إذن دمن زن الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أي أورن الله أبنج جنسي جما دي يزي يزيار شكبر أمه يشي من زن الله إراد أمين الله سبت أغريشي iyayen shi duk baki ɗaya sun mutu tun kafin shi ma'aiki ya fita shekara 40, Allah ya aiko shi a matsayin manzon Allah. Don haka sun mutu akan addinin mutanen Makka ne, addinin kafirci, addinin Makka. Don haka kasancewar wannan ainihin mutuwa da suka yi tun a wannan lokuta na ainihin jahiliya, domin lokacin manzanci bai fara sauka ba, ga irin wannan halin sai ya zama Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba shi da izinin duk wata hudda da ainihin musulmi zai yi da wanda ba musulmi ba, sai in Allah ya ba shi izini akan kaza. Ine al-Imam an-Nawawi yake to ziyarar kabarin mahaifiyarsa ma da zai je, sai da ya roki Allah ya ba shi izini tukuna, dan da ya roka a ba shi aka hana shi, daga baya aka zo aka kyale shi. Qala haddathana Yahya ibn Ayyuba wa Muhammad ibn Abbad wa Lafz li حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد واللفظ ليحيى قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي إراد أمين كن الله سبت عدريش أبو هريرة يكي بام العباري كيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يكي من زن الله إراد أمين كن الله سبت عدريش يكي إن شأذنت ربي أن أستغفر لأمي na roki Allah Ubangijina ya bani izini in roƙa wa uwata gafara, sanan ya azumi ko Allah da yin izini, wasta azanta shi sai na nemi izinin shi an azura qabraha, cewa to ya yarda in ziyarci qabarinta, fa azuma bi sai yin izini sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu shakka wannan hadisi yana nuna ta muku ba akan addinin musulunci ba, wannan hadisi da ɗan ɗariƙa da ɗan shi'a na daga hadisan da suke ainihin tallagashi, suna ɓata ainihin da'awa ta salafiyanci cewa ai falakiyya sun tabbatar da cewa iyayen Annabi sallallahu alaihi wa sallama suna wuta, amma suna ruwaya hadisi a cikin sahih Muslim. Sai to shi ɗan ɗariƙa da yake daba ƙarya ce, sun ce to ai ma har wai akwai hadisi da Allah ya rayar da iyayen Annabi sallallahu alaihi wa sallama, daga baya suka yi imani suka musulunta, don haka babu shakka akan cewa wannan ainihin wato ita ce tabbatacciyar magana. Wannan na daga cikin bankauren littafin ainihin Attajul Jami'u min Usul, wannan littafi a ƙarshen gaskiya matuƙar baka ƙware a cikin ilimin hadisi ba, gaskiya saboda Allah ta rufe shi ya zama ɗalibin, domin ruɗanin da ke ciki ya wuce a kiman tashi. Ya za a Shekul Albani wajen shekaru 50 da sauke na ƙabit tashi, ya fara gyare-gyare mujallabi na ɗayan kawai na ya fara gyara. Yana daga cikin irin irfanin shi zai kawo hadisi cikin Bukhari da Muslim, amma zai ce Tirmidhi ya rawaito shi. Zai iya kawo hadisi cikin Tirmidhi kuma zai ce yana cikin Bukhari. Zai iya cewa akhrajahu al-arba'a malamai huɗu suka fitar da shi, kuma zai zama gaba ɗaya ma ba shi a cikin yana cikin Muslim da Imam Ahmad. Anan ne sun ce malaman ilimin kasafi, suwa malaman ilimin kasafi, malaman ɗariƙa, su kan suna da hadisi cewa iyayen Annabi sun dawo daga baya sun musulunta. Wannan shi ne wannan bankaura ce, ba abin da zai rage wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama daraja kasancewar shi yana Annabi Muhammad iyayen shi, kuma ainihin sun zo sun rasu tun kafin ya zo da addinin musulunci. Babu abin da zai rage musu daraja a kan haka. Irin wannan shirman ya kai matuƙa har ga yadda Annabi Ibrahim alaihi salatu wa salamu ma ana cewa wai azara ba baban shi bane, ya ce ko wai kawo shi. Yana daga cikin shirman da littafin Qisasul Anbiya yake ɗauke da shi na Aswad An-Najjar, Abdul Wahhab An-Najjar, ba Qisasul Anbiya ne Ibn Kathir ba, Qisasul Anbiya ne Najjar. Yana daga cikin bankaura wai kawun Annabi Ibrahim, saboda haka wannan ayar da take cewa idan qala Ibrahim li abihi azara, yayin da Annabi Ibrahim yake ba ganin shi azara, sai ya ce ba ganin shi bane kawun shi, to menene ya rage daraja wannan? Na ga daga bangaren Sayyidina Ali an ce Abu Talib kafiri ne, sai shi ma ba kafiri ba. In gurwai ko hadisi ne tafi al-Imam Ibn Hajar ya tattara su a cikin mujallabi na 4 na ƙarshe ke nan cikin kitabun Sunna wal Ansar a cikin littafin shi al-Isaba fi Tamyiz Sahaba, da yayi musu rabbi babu dalilin da ya tabbatar da cewa Abu Talib musulmi ne. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. أبو هريرة يقول النبي إراد أمينك الله سبتا غريش يازير في قبر أمها يسيرشي ويجي في فشيد كوكا وأن بشي في ويدشي وما بشيك فشيد كوكا ساكمت الناس كوكا سنو وأبكى وبكى شي فشيد كوكا wa abka man haulahu, su kansu kuma sun yasa waɗanda ke kewaye da su suma sai suka fashe da kuka. Wa qala, yace dalilin da yasa nake kuka, ista'azantu rabbi fi an astaghfira laha, na roki ubangijina ya min izini in roƙa mata gafara, falam ya'zalni, Allah bai min izini ba, wasta'azantuhu fi an azura qabraha, amma na roki izinin shi in ziyarci qabarinsa, fa adunani sai min izini. Fazurul qubura, annabi yace ku rinƙa ziyarar qabruka, fa innaha, domin ziyarar qabruka tubashirul mauta, tana tunatar ko tana tunatar da ainihin mutuwa. Jiya da ka kai ga matuƙar dafala, da zaran ka je makabarta sai ka ga jikinka ya ɗanyi la'asar, ka ɗan mutu. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Me shi ya
kaza ake son ikinamun fursa in an samu damar wa'azi sai a gabatar da wa'azi to daidai lokacin da sunna ta nuna lokacin wa'azi shine yayin da aka ainihin wato zo ana hakan kabari kafin a gama cin tsamana ce ko kafin a gama hakan kabari a daidai wannan lokacin ne sunna ta halatta mana ko ta sunnanta mana inda bukatar wa'azi sai a yi ya kamata jama'a musulmi mu gane wani abu sunna in aka ce za a bi sunna bin sunna sai an bi ta yadda annabi in ba haka ba ka bi sunna ba ko kai yadda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu misali in ka dango ruwa ka zo ka shafi hufinka sama da kasa in ka je wurin malamai mutaakhiruna sai su ce ai yayi kaka zaba ka hutu sai ka dango ka shafi sama ka shafi kasa sai su ce amma kana zuwa wurin wanda ke bin mazhabin salaf sai ce a sai ka tuba ma domin ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alai ce cewa da a ce da ra'ayi ake yin addini to da kasan hutu wasu da kuwa a shafa ba sama ba dan kasa ce ta kasa in ce to amma na ga manzon Allah yana shafa sama ina ma na haka ba ga annabi na shafa kasa ba duk wani malami yace ai ya kamata ai ya halatta ai ba laifi a shafa kasa sai ko a hadisin da kuka dogara da shi a al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sarwaito shi da isnadi munkar yana nan cikin blogul maramu da inganta wajen halatta a aiki da shi ba akwai na tara cikin isnadin shi akwai na tara cikin matnin shi don haka sama ta ai za a shafa malaman fiqh da suka wannan magana Allah ya fi musu amma bai halatta a dauki magana a aiki da ita ba ko kaga anan ko wani ya ce to yanzu dai wai in na shafi sama da kasan ne ne kin sai ya ce eh ne din shi ne ka kinsa rahabi sai bid'a yanzu magana malaman fiqh ce bid'a sai a ce a magana malaman fiqh ba bid'a ba ce kai yanzu kai bid'a domin su suna da hamzari mai yiwuwa ba su samu hadisin ba suka yi fatawa da kiyasi inda alwala ana wanke sama da kasan kafa ko kuma suka aiki da wannan hadisi sai daga baya ta gane ba'isi ne in ka gane bai halatta ba ka zo kana yi shi ne kai kai bid'a ya zan kai ganganci kake ke su kuwa iya abin da ka ga sun rubuta din nan 100% ba da ganganci kake ba suna ganin haka ne daidai ba wa sa suka yi ba ba suna nufin su saba manzon Allah bane ba bid'a suke nufin yi ba a'a daidai suke kokarin yi kamar mutum ne kada zatan zai fassara ishi da kusa da kafarsa sai ya fara wa kafarsa ya datsa kafarsa biyu sai ce daga ganganci kuskure ne to haka mas'alar take ga dukkan malaman fiqh dan haka tabbatacciyar magana ce dan mu al'umma ne da tilkini muna da bakin jini muna zuwa muke za mu bi mazhabin salafiyanci sai ake ba ruwanmu da malaman fiqh tun fiye da shekara 1000 al-Imam Tahawi sai ya rubuta littafin al-Aqidatu Tahawiyya yace malaman hadisi da malaman fiqh malaman gaskiya ne a wurinmu ba ma ambata su da alheri saboda ana sukan mu da cewa muna zagin malaman hadisi muna zagin malaman fiqh malaman hadisi dai za a ji an jawo mutum tiryan a cikin hadisi sai muke makaryaci sai a ce kun ga sai baje babaji ne ce ba annabi ne wa ƙarya in sai wa annabi ƙarya bai halatta a saurara maka ba ku karanta babin gulma a cikin littafin Riyadus Salihin da littafin al-Azkar al-Imam an-Nawawi ya ce wurare shida malamai suka san sautin cewa babu ne su za a iya ainihin yin faɗi aibin mutum to waɗannan wurare ko da yake al-Imam Shawkani a cikin littafin Sharaful Riba ya dan yi gyara akan wasu amma tabbatacce daga cikin wurare dai shine malamin duk da aka kama shi yayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙarya al-Imam an-Nawawi ya ce ba wai ma halal bane ba ba mustahabbi ba wajibi ne dole ne in kun sani ku zo ku sallaka ku ku tona asirin in ba ku haka ba kun lalata addinin musulmi a karkashin wannan ashe kaga ba zagin malaman hadisi ake ba to amma al-awam wato malamai waɗanda ilimi bai wadace su ba su suka fi yawa a cikin al'umma yasa sai su ce tsara zuzurutun jahilai sai su ce ai su wani suna zagin malaman hadisi Allah ya ji kan malam Abdurrahman ibn Jawdi a cikin littafin Husaydul Khatib wato wani ya zo ya tambaye ni yace ala gafata malam a cikin musnad Imam Ahmad akwai hadisi kuwa wanda yake bai inganta ba sai ce kwarai da gaske akwai hadisi wanda ba su inganta ba har ma ana iya samun hadisin da yake karuwa ne domin Imam Ahmad bai ce zai tace ba cewa yayi zai tara Imam Malik bai ce zai tace ba cewa yayi zai tara Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah duk waɗannan malaman cewa suke za su tattara hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama su tsara su a bisa babukan fiqh ko kuma kamar musnad Imam Ahmad ya tsara shi a bisa sahabbai to a karkashin haka Imam Bukhari da Muslim su ne suka sharɗanta tacewa dan haka sun ce ai cikin musnad Imam Ahmad har hadisan ƙarya ma akwai wato shi ke nan sai aka rinka yawo da ni a gari ana gulmata ana cewa ai na zagi Imam Ahmad na ce Imam Ahmad na bai san hadisi ba na ce na ce shi ilimi yace abin sai ya bani mamaki sai na koma ina cewa subhanallahi malamai ma kuma sun zama jahilai yace to da nace akwai hadisin ƙarya in jahilai sun zage ni to malamai su je su duba mana to amma malamai sun ci su duba sun koma suna zuga jahilai ai ya zage Imam Ahmad tunda ba ma mazuwa mazhabin Hanabila ne a garin kamar yanzu ne da ka zo yanzu ka maza hadisi ne cikin muwaffaqat Imam Malik la asla lahu albasata ya ma kuma kace miki ƙarya ma ta ma mutun ta ki duba asali gaba ɗaya karna ne ma kawo shi a ciki cewa ni ba na mantuwa sai dai dan a sharanta mu wata shari'a kuma mali ya ta wannan hadisi a cikin babu musallar rabban wa babu su gudu sahih wannan hadisi la asla lahu batil to yanzu nan da ake bin malikiya kana faɗa haka cewa ya zagi imam malik ya ce ba shi imam malik ne to wannan ba zagi bane ku ciwa wannan ana sukan mu ana cewa muna zagin malaman fiqh sai al-imam as-sahawi sai yake haka nan malaman fiqh auren mu malaman alheri ne in sharhi da yazo yin sharhi kyakkyawa kuma gamsasshen sharhi abin da yake faruwa jama'a su waɗannan malaman fiqh wato manyan mutane ne masu neman gyara a addini suka tashi suka karatu amma a lokacin akwai kunci ta hanyar wadatattun malamai akwai kuncin wadatuwan littattafai akwai kuncin kuma zirga-zirga don haka al-imam abdul wahab sha'rani a cikin littafinsa mai suna ainihin wato kitabun mizan ya ce wallahi da a ce abu hanifa ya yi tsawon rai har zuwa sanda aka rubuta littattafai na hadisi ba ya canza da dama daga cikin kiyasa-kiyasan da wani ba kuma ya ainihin canza fatoyi da dama daga cikin fatoyinsu da karanta mizan ko ba ta ainihin al-sha'rani ko kuma littafin fatu salatu ta al-allamah al-albani a cikin muqaddima a ce waɗannan irin zantukan da za ku ga malaman sun yi ko kaga sun saba ma sunna a ce ba ka zargin su da cewa sun yi ne don su saba ma sunna dan haka ran nan ne mana bayani nake ya kamata kowa ya gane akwai bambanci tsakanin mai magana da magana wannan hausa ce a cikin hausa ko ne misali nake liman duk yadda ya zan liman in yi asar sunanta asariya ba za ta zama tilawa qur'ani haka kuma sarkin maguzawa ba zai karanta fatiha sunanta fatiha ba ta zama asar ba akwai bambanci tsakanin mai magana da magana shi yasa kaga Allah baya kama mu da kuskure ba mutum ya zo yana neman dabbar shi ta bata ya kwanta yana bacci kaman mafarki kaman ido biyu ko wuf ko da dabba a mafarki na farki haka yana buɗe ido ko garta a gaban shi da ya kai mata surai tafsita sai ce na gode maka Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka ku duba ya yi kuskure saboda farin ciki ya ce wa Allah Allah ne bawan shi shi ne ubangiji me yasa ba za a kama shi da haka ba akwai bambanci tsakanin shi da wannan maganar sunanta kuskure shi kuma sunanta musulmi zama mun gane wannan da kyau ba a ce da gangan ne ya yi ta in shi kenan sai a kama shi don haka in aka samu imam malik ya bada fatwa fatwar ta saba wa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi imam malik yana nan a imam malik darajar shi ba ta rabu ba ko misala zarrata fatwar ita fatwa ita ce kuskure ko a bangaje ta to ita wannan fatwar in kai ko aiki da ita bayan ka gano kuskuren ta to kai aiki da bid'a to karanta littafin ainihin ahkamul jama'i sai sa sai da muka zo muka yi cikakken sharhi kusurin ahkamul jama'i daidai babin bid'a a farkon shi ta kannan yake na daga cikin hanyoyin da ake gane bid'a fatawan malamin fiqh wanda ta saba ma sunna sunanta bid'a a wurin ta kai me yasa kake bid'a saboda ga sunna ta zo sun wuta da baka san sunna ba sai iya wannan fatawar ba sai ta rike ta sunanta ijtihadi daidai ne to aiki ne ina fatan jama'a suna fahimtar wannan to in muka faɗi irin haka ya ji to ai suna zagi malaman fiqh dan haka sun zo cikin aqidatu sahawiyya cewa mun yi imani da malaman fiqh gaskiya ne mutanen kirki ne mutanen alheri ne to a kuran su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya fi musu wannan a takaice ke nan wani haka jama'a ya kamata sai su gane wannan da kyau in aka samu malami ya ce kaza sai aka samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya wannan matsala a wurin shi har yanzu sunanta ijtihadi sai kuma yanzu sunanta bid'a a wurin ka shi imam malik har abada ba laifi ne ba sai kuma da baka san sunna akan wannan matsalar ba sai ma daidai ne kai aiki da amma ran da ka san sunna ta ce kai tun da dai maliki ya faɗi ba za ka bata ba to ka zama ɗan bid'a ya kamata jama'a su gane wani Allah ya kiyaye قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى واللفظ لأبي بكر وابن نمير قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة عن محارب بن دثار عن أبي بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال الله يقول نهيتكم عن زيارة القبور بعدنا هناك زيارة قبرك
قبورها أما ينزل قبور قبرك ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث أدانا هنا كو كتنا من لو سنة دقانا أكو معنى أداء يبو دقا أويدا متعني في كتيبة أرم كنا ما سوء أن نبو سابوكا وتو لو تتو تقانا أكو بولا تمر مغا تفتو دقا تقوى يكتو وأمسكوا ما بدا لكم من ذا الله يكو أدنا من لو يكو جرغدا يبو كتنسو وبا وتقا إبا تعلم أسل بكتنسو الأمر إذا جاء بعد النهي لا يكتب الوجود malamai suka ce idan annabi ya ce ku yi kaza dole ne ku yi yanzu da annabi ya ce sallu kama ra'aytu mun yi usalli dole ne ku sallah irin ta annabi ba abin da ya shafe ka wannan musahabi in Allah ya baka da alheri wannan rikicin ka gane ka ga musahabi ka bafa rinna sai in ka tafi yin wani abu sannan sai a nemi wani amma wajen yin dole ne ka aikata da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam jama'a mun gane wannan kyau sai wannan ya annabi ya ce sallu kama ra aiki ne ne usan in Allah ya sa kai mantuwa baka ka ba to lokacin ne sai ake to ne malaman fiqh suka ce game da mutumin gurbi a sallah amma yanzu ka tayar maza kai sallah to ka aje ga umarnin annabi a gaban ka annabi ya ce kai sallah kamar da kake barni yadda aka ce annabi na yi da musahabi da farilla duka hadisi ne kuma za ka yi a fuskar dole wannan shine abin da umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke hukuntawa cewa duk inda Allah yake ayi dole ayi duk inda annabi yake ayi dole ayi to amma akwai ka'ida idan wannan umarni ya zo bayan hani wannan umarni anan ba dole ayi ba ana nuna halacci ne kamar da Allah ya hana ayi kiriki yayin da ake kiran sallar juma'a wa ayyuha alladhina amanu idza nudiya li salati yawm al-jum'ah fas'alu ila dhikrillah ya kuma ne idan an kirayi sallah ranar juma'a ta cikin ka ta dore sallah din cikin ka ta anan Allah madaukakin sarki ya wajabta cikin ka ta sallah sai ce wazarul bai'a ku barki ko kuma ce sai ba ku da salati in aka gama sallah fa kashi rusul ardu wa tabu ne ta dubu ne yayin da ainihin aka gama sallah kuma sai su yadu a bayan kasa ku ji ne sallar Allah yanzu wannan cewa ku yadu a bayan kasa ana dauke wancan hanin ki ne ba aka kana da bukata ka koma ka in ba ka da bukata sai ka koma gidan ku ko kun ce anan kaga umarni ne zo a bayan hani to haka anan ya kamata sai ku fahimci wannan da ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa sallama yake adana hana ku aje na mallaye saboda sama da kwana uku amma yanzu ku aje naman ku gargadan yadda kuke so wannan sun kana da bukata in ka sun sai lauyarka a yau za ka iya kasa to da iyalan ka cikin ya ai ina fata mun gane wannan umarnin baya hukuntar da wajibi in kana so an nuna maka babu laifi wannan haitukum anin nabi illa fi shiqa annabi yake a da na hana ku yin tsin sai dai a cikin ainihin gora tashrabu in aswa kulluha annabi sallallahu alaihi wasallam yake kowace irin gora yanzu kowane irin kwano kowane irin baho ko bangaji ko roba za ku iya yin tsini a ciki amma wala ta sharabu muskura kar ku sake ku sha ainihin wato jiya kar ku sha abin da yake maye ma'ana da farkon musulunci sai aka hana yin tsini a cikin ainihin wato abin nan a cikin gora haka sai a zuru a zuru a cikin gora afwan amma ka je sai ka ajiye ainihin wato a cikin tulu ko a cikin ranga da za a ajiye saboda jiya haka suke mata yadda kaga ake ajiye ruwa wanda yake da bukata ya zai sato a jahiliya haka suke ajiye to sai abin ya zama kar mutum ya fashe da cewa aikin ya ajiye yanzu ya aje jiya a zo ana ci gaba da shan jiya a musulunci sai aka ce to an hana yin tsini a irin wannan suran to daga ƙarshe da al'amari ya tabbata kowa ya gamsu game da haramcin jiya ya ka dan aka ce to sa iya kuma tsinin su a kore ko a cikin gora ko a kuna ko a cikin kwano ko roba ko wanne ne za su iya yi babu ne amma dai kansu suke su sa abin da ya kamata قال ابن نمير في روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن زبيد اليماني عن محارب بن بشار عن ابن بريدة أراه عن أبيه أشق من أبي خيثمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن ألقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول السند وحدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم بمعنى حديث أبي سنان هو أن هنوين باكي أو بفجي إنهم حديث سقيا بحديث أيني أبو سنان إنه حديث بأيني موت كما كرن شاوى وانشان أيني من ديكي مدانا أسان كسسكي حساجي أبي لا فاتم من to wannan babu ainihin ya kare ba dan komai ba dan a nuna maka cewa ashe addinin musulunci har annabi dokar Allah yake ji inda ba shi zai isa ji ziyarci kabarin mahaifiyar shi ba sai da roƙi Allah izini Allah ya ba shi izini ashe duk abin da zaka yi a cikin addinin musulunci kar ka sace ka ainihin yi shi da ka sai ka nemi izini sai ka tambayi dalili sai kana da dalili akai kuma in an ce maka kai shine zaman lafiyarka kun ga babu mutumin da ya samu digirin girmamawa a cikin alqur'ani irin annabi ibrahim domin babu annabin babu wali babu salihi da Allah yake wa fulanin allazi waffa sai annabi ibrahim shi kai Allah yake wa ibrahim allazi waffa annabi ibrahim wanda ya cika wa Allah duk abin da ake son shi duk abin da ake neman shi da shi yayi tun farko iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu
رب العالمين
ثم صرفوا الله ما أوكي شين سلكي كي كمسلم تتسلم كان كذريني يسي أينا مسلم كذريك يا الله أبنجي جمهاليتو يا شركرة تمانين دونا أبو دتي دي شركرة تمانين دونا أبو دلوبا الله يكي مش يجي يكا تيا يجي يجي بي فامتا با يا شركرة تجي دونا أبو يزوكو مي فامتا مش سينان الله يكي تجي كيانكا يجي بن نتل زي ينكا سيد الله يكوا تنم وهكا أكي ميمانكا كركا سكي كي سي شريعة تاتي كي in kuma shari'a take kai to kasancewa yin wannan abun wajibi ne kuma ka tsaya a yadda aka ce kai to da haka jama'a sun tsiyaye addinin musulunci yana da ka'idoji ga su kamar haka al-imam ibn al-qayyim ya faɗe su a cikin littafin shi a'lam al-muwaqqi'ina yace idan al'amari ne na ibada karka sake kai sai in Allah baka umarnin kai idan al'amari ne na mu'amalar yau da kullum wannan duk abin da ka saba yi ka ci gaba da yin abin ka sai abin da Allah ya haramta maka duk matan da kaga dama za ta iya aure shi waɗannan da Allah ya haramta a cikin Al-Qur'ani don haka dai zama haramta su sai ce duk matan da ba wannan ba ta halatta in dai da nufin aure ne haka abubuwan da suka haramta a cikin sai Allah ya lissafa su a cikin Al-Qur'ani annabi sallallahu alaihi wa sallam ya lissafa su a cikin sunna sauran duk abin da kaji ba a ce haram ba ya halatta ka ci ko ka sha ko ka sa to amma ibada kar ka sake kai sai in an ce kai a ƙarƙashin haka za ka ga ibada kaɗan ce amma mu'amala tana da yawa saboda ɗan adam ya fi karkatuwa zuwa ga mu'amala mala'ika kuma ya fi karkatuwa zuwa ga ibada don haka mala'iku tun da su sun karkatu zuwa ga ibada sai aka zan ita kaɗai aka zartar musu ɗan adam kuma ya fi karkatuwa zuwa ga mu'amala sai aka halarta mishi ita ta fi yawa ibada kuma sai ta zama ƴar kaɗan shi yasa ba ka kusa mutum ka ce kullum azumi kullum kwana sallah a'a wata ranya azumin nasila wata ranya ci abinci wani lokaci bacci na dare ya nufe kuma wani lokaci ya tashi ya sallah haka ainihin mutum zai gudana in ka ce dole ne ya zauna ya ta ainihin ibada ƙarshe sai ji ta gungure shi sai ya gudu ya bata gaba ɗaya to addinin musulunci yana tarbiyyar mutane a wajen ibada wajen mu'amala ko mutane sun saba da mu'amalar su don haka in aka cika haramta ta to za su watse kuma su bar addini ya ka dubi abin da zai cutar da su ta in sai aka haramta mu Allah ya kira da mu babu tarkin salati alal qatili nafsuhu ko nafsuhu babin da ke bayani akan barin sallah ko kin yin sallah ga wanda ya kasa kanshi mutumin duk da ya kasa kanshi ya sha guba ko ya soki kanshi da wani makami ya kashe shi shari'ar musulunci ta kyamatar game da ayyukan shi sallah qala haddathana Awn ibn Sallam al-Kufi qala akhbarana Zuhair an Simak an Jabir ibn Samura qala utiya an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama bi rajulin qatala nafsahu bi mashaqifa falam yusalli alayhi Jabir yace an zo da Annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wani mutum wanda ya kasa kanshi sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya yi wa wannan mutum ainihin sallah to anan ya yi mishi sallah ne ba wai dan ya zama kafiri ba wata magana da jama'a suke suna cewa in mutum ya kasa kanshi ya zama kafiri wannan magana kuskure in mutum ya kasa kanshi da nufin halaccin ganin haka din shi ke nan wannan ya kafirta ba dan kisan kanshi ne ba dan ya halaccar da abin da Allah ya haramta to kiyaye inda mutum zai ɗauko ƙayar buga wa kansa shi da kansa ya san min shi ne ya mutu a musulmi amma ne ne amma ba zai buga wa kansa wuƙa da nufin yana ganin yin haka daidai ne halal ne ba komai wannan ya kafirta ba dan yanka kansa dai ba amma dan halaccar da abin da Allah ya haramta a ƙarƙashin wannan in halatta in damuwa ta dame ka zai tarata ya kanka wannan arnan kudi ne suke haka waɗanda babu Allah a zuciyarsu an bata mishi rai sai rubuta ta takarda haka sai ne zai bar muku sai ne ku same shi kawai ya ainihin wato rata kanshi haka aka kawo wani indiya a zamanin da lokacin baya ana kawo injiyoyi da Pakistan suna karantar da physics chemistry biology da sauran ilimin kimiyya a kasashen ne sai aka kawo wani indiya a makarantar ainihin secondary ta Funtuwa tana nan bakin hanya haka ne za ka shiga da rubutu sai aka kawo shi sai zan baya son kukan magi da zarar ya ji ina kai ka ce ta yanzu kenan sai kuma ɗalibai ka san ɗalibi kana cewa baka son ka zato alhamdulillah sunan yankan ka ce to shi kenan da ɗalibai suka gane baya son kukan maje sai ya ci gaba da darasi yana ta rubutu sai wani ya kukan maje duk in an gano ne laifi ya buga in ba gano ba duk ya buga ƴan ajin duk gaba ɗaya na fuduka ana nan sai aka gane wannan matsala sai ya rubuta ta da transfer ta tare transfer ta kai wata secondary school a nan ƙasar Katsina a lokacin bayan lokaci kuma ɗalibai ana irin canjin ɗalibai daga wannan makaranta zuwa wannan makaranta za ka kwashi wasu ɗalibai wannan makaranta haka kai suka rasa to sai zan wani daga cikin ɗaliban su yi mikin wannan sikirin sai faɗi wannan a cikin duk ɗaliban sababbin sababbin makaranta sai suka fari yana shiga aji ya juya yana rubutu kawai sai wani ɗalibi ya yi kukan maji shi ke nan kawai sai ya tafi gida kamar zai tafi can zakara sai zai rubuta takarda kawai sai zai yi rafin kai to kaga wannan rashin sanin Allah ne damuwa
kasa ta ainihin ka rataye kanka, me yasa? Saboda babu Allah a cikin zuciyarka, saboda Allah yana cewa alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, wadanda suka yarda da Allah zukatansu suna natsuwa da ambaton Allah. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub, da ambaton Allah zukata suke natsuwa. Ka ambaci Allah da bakinka, ka tuna Allah da zuciyarka, ka bautawa Allah da gabobinka. Duk abin da ka tayar mai ka dubi menene Allah yake, shikenan kana tare da Allah, babu yadda zaka kashe kanka. Kasa annabi yake cewa wanda duk ya kwankwadi guba ya ainihin kashe kanshi, zai shiga wutar jahannama yana kwankwadar wannan guba, an yi mishi azaba da ita. Mutumin duk da ya buga wa kanshi wani makami ya ainihin wato kashe kanshi, za a kai shi wutar jahannama yana soka wa kanshi wannan ainihin makamin, ainihin a cikin wutar jahannama. Kasa babu so mutum ya kashe kanshi. Ya jama'ar musulmi, in ya zama bai halatta ka kashe kanka ba, ina kuma zai halatta ka kashe wani? Kasa addinin musulunci ya mutunta ran dan adam kwarai da gaske. Shi ne aka ce an zuwa da annabi wani mutum wanda ya kashe kanshi bi masaqisa. Wannan jam'i ne na al-maqsa, al-makashi, al-misqas. Al-makashi shi ba wuce al-makashi. Sama malaman Hausar boko sun ce duk kalmar Hausa an kasa ne ta da al. Shi ke nan ba Hausa ba ce Larabci ne. Al-basa, al-kaki, al-kubus, al-duk inda ka ji al ko ba Hausa ba ce, babu Allah. Haka suka ce malaman Hausa, wa aruddu uhdataha ila nuqalihi. Sun suka fara. Allah ya kira da malam yace wa fi hadha alhadith dalilun liman yaqulu la yusalla ala qatil nafsihi li isyanihi. A cikin wannan hadisin akwai dalili ga malaman fiqh wadanda suka ce wanda duk ya kashe kanshi ya saba ma Allah dan haka bai halatta a yi sallah ba, kun ga suna da dalili. Wa huwa madhhabu Umar ibn Abdul Aziz, wannan shine madhhabin Umar dan Abdul Aziz. Wal Auza'i da al-Imam Abdurrahman al-Auza'i. Wa qala al-Hasan al-Imam al-Hasan al-Basri wal Nakhai da al-Imam Ibrahim al-Nakhai wa Qatada ومالك وإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء أن إمام أبو حنيفة ومالك وشافعي إذا مطل يوان ثم على ما يسكى شيء يصلى عليه وثمان ذي كشكا يتزاء يومش صلى يزاء كشكا تبا حديثي أنشي كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاكي ووان ذي كشكا يتزاء صلى يازاك شيء مدى حديث ينزل أكو صابع أن النبي شيء وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله. يقول النبي يا كين صلى ما بعدن به هلكت با دنيا كو سورا ما سري game da danyan aiki irin wannan wasallat wa fa'alahu ko wasallat alaihi sahaba sai sahabbai suka je suka yi sallah. A cikin da annabi ya kana sahabbai suka je suka yi sallah, shi yake ya yarda ya halatta ai sallah, amma shi da yake babba ne sun yi kaurace wa sallar don kyamatar wannan zai iya ja waɗanda ke gare su tsorata a kan haka. Daga nan ne sai malamai suka ce yanzu mun ƙara samun wasu daga cikin dalilan da ya sa malaman fiqh suke ƙin ba da fatawa da wata hadisin ko sun inganta. Ashe fassara ce suke yi, sai ya zama mai yiwuwa kai fassarar da ka ɗauka su ba su ɗauke ta ba. Ka je ka karanta littafin Ibn Taymiyyah Raf'ul Malami an al-A'immatil A'lami, sai da ya tsaya tantance masalar ya kare shi. Ka karanta kuma sharhin aqidatu Sahawiyya, yace in ka ga sun ki aiki da hadisi ga shi ya inganta, ta iya yiwuwa fassara hadisin ke suka fassara saɓanin yadda kai ka sani, ko kuma sun samu rabin hadisin ne ba su samu rabi ba. Yanzu wannan hadisi ga shi sun san shi sahihi ne, amma sai suka ba da fatawa saɓani. Annabi ya kiwa wanda ya kashe kansa sallah, su kuma suka ce ya halatta. Me yasa? Suka ce wannan aikin annabi ne, aikin annabi yana ɗaukar ta'awili, magana annabi ce ba ta ɗaukar ta'awili. To wani irin ta'awili za ku ce? Suka ce za mu yi ta'awili da cewa ai saboda annabi ya tsoratar da masu mugun aiki ne irin wannan, tun da ga shi ya kyalasa abu. Kuma kaga wannan ta'awilin la budda wa an yakuna maqbula, karɓaɓɓen ta'awili ne, domin tunda an yi a gaban annabi, annabi ya kyale ga mai bin bashi, ana bin mutum bashi, sai annabi ya ci sallah sai ce sallu ala sahibikum, dan uwanku ne ke miki sallah ni ba zan yi ba. Annabi zai ci yin sallar in da mugu abu ce, kuma ya ce sahabbai su ashe dan tsoratarwa ne. A ƙarƙashin haka sai aka ce manyan malamai da limamai da dattawa da duk wani mai mutunci, in aka ce karuwa ko wani ɗan iska ko wata fasika in ta mutu ko ya mutu bai halatta a ga masu mutunci sun je wurin ba, sai a tattaro wasu waɗanda yake gaba ɗaya idan jama'a baya kansu, sai a ce ku je ku musu sallah. Ko yan daudu ne, kawalai ne, ruwa da ne, sai sallah azhar ne, sai la'asar ya magariba bai yi insha ba, ya zo bai san ba, adama bai san ƙabli ba, sai a ce to ku wuce ku je ku musu sallah. Sai ce wa hadha kama taraka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salata fi awwal al-amri ala man alaihi daynun zajara lahum an at-tasahuli fi al-istidanati. Yace wannan kamar da annabi a farkon al'amarin musulunci ne yake kin yin sallah ga wanda ake bi bashi, ba dan kuma ba saboda annabi ya tsoratar game da sakaci game da ainihin kin bashi. Kakan sakaci ka rinka kin bashi ba kan gado, ko kuma ka fita ibiya, to saboda annabi ya kwaba akan haka, sai ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake kin yin sallah. Wa an ihmali dafnihi, kuma annabi ya ki zuwa rufe mutum irin wannan,
wa amara ashabahu bi salati alayhi amma sai annabi ya umarci sahabbai cewa su bi ainihin su musu sallah wa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallama annabi ya ce sallu ala sahibikum ku yi wa ainihin wato dan uwanku sallah qala al-qadi iyad bil littafin da kaga zaka karanta ka dena cewa ka fara karatun shi tun daga shimfiɗa shi ka ga mai littafin yake ne yanzu in baka karanta muqaddiman nawawi ta sahihu muslim din nan ba wanda yake muqaddiman nan ta fi shafi in baka karanta ta ba in yazo yana cewa qala al-qadi al-qadi ya ce to al-qadi ne wannan al-qadi al-qadi wal yusufi don al-qadi wal yusufi a shifa malamin hadisi ne malamai ma har suna mamaki yaya ma aka kuma rubuta a shifa kuma shifa littafi ne dake cike da tsakanin da gatanan da abubuwa gatanan wanda yake hayaniyar da ke cikin ta kafa abin da yake cike daidai al-imamu al-zahabi a cikin littafin shiru ala dubala yace menene ya kai al-imamu da al-qadi iyal ya rubuta wannan littafi wanda yake yana cike da ƙarƙaruwa da abubuwa yake so wallahi alam amma dai annabi ya fi ƙarfin ana son a nuna wa mutane darajar shi sai an hada da irin waɗannan takunyoyi yadda haka mata littafin ashifa a ce za a samu ƙwararren malamin hadisi ne zai zauna ya karantar saboda ya rinka nuna muku abubuwan da ba daidai ba in ba haka ba sai a yi ta kawo wasu abubuwan sai daga suna ta duke wasu ingantattun hadisi to al-qadi al-malami ne babban malami sai ya zo sai ya sharhi sahihu muslim da al-imam an-nawawi ya zo sai ya ɗauki sharhin sahihu muslim ɗin ko darjaje shi sai ya mai da nashi akai sai zama nashi ya fi shahara kuma ahalarin nan ne da yake su'al wa jawab na malam Muhammad Kano malam Muhammad Kano wani dattijo malami ne mutumin kasar Kano ya mutum ne cikin binnin Kano yana nan dattijo malamin shi ne za ka shi yana tafiya shi daga cikin shi sai shi da mu da kowa da kowa da mu ya san ilimin shi ne sosai shi ya zo ne su'al wa jawab amma ko ka san ba nashi bane tun 1964 aka samu wani malami malam Ahmadu Arabi mutumin ainihin garin Nafaɗa a jihar Gombe amma zaunan nan garin Jos a garin Jos ma yare malam Ahmadu Arabi shi ne ne sharhi da ɗan uwan shi ne kanin shi da Annafati yana rufe gidan rediyo da addu'a Annafati kanin shi ne shi ne Annafati ne Baduru ne ya koya musu su so su dinga Annafati ne Annafati ɗan garin Nafaɗa shi ne Baduru zai ce Annafati mun gane wannan da kyau ko malam Ahmadu Arabi shi ne ya fara wa ahlari su'alun wa jawabin tun 1964 yau shekara 46 to da yake ya zama aka buga shi haka sama sama in ka je garin Bauchi za ka samu ga wasu malam duba suna cewa da sauransu wannan su'alin wa jawabin din ne malam Muhammad Kano ya dauka ya dauka shi mai da nasa aka ni kuma da yake malam ne sai ya wata wa'i ne wa shi ma wannan a gaban din misala kuma bi mata su'alin wa jawabin ba sai fasara ta da Hausa boko tun da boko ne kana kafi al-qadi wal yaki madhhab al-ulama ikafa madhhabin malamai baki daya as-salatu ala kulli muslim inda mutum yake inda musulmi ne malamai suka ce ya halatta ainihi sallah wa mahdudun ko da an yi mai haddi ya yi zina an je an mai haddi ko da ainihi ya yi kisan kai an je an mai haddi an kama shi an kashe shi ko ya yi wani laifi da zai kai a kama shi a kashe shi ana kashe shi kuma sai a dauke shi a je a wuce sallah me da dalili akan haka ga wata ta zo da cikin shi da wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira manzo Allah wannan shi da ta gani ba uba Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa aka kira waliyyin ta wanda yake kula da ita yake kace ta kyautata mata har ta haihu tana haihuwa ka dawo da ita bata haihu aka zo da ita ga jaririn yaro ku duba imanin irin na sahabbai sai ta fati lokacin da kanta amma kuma ta kawo kanta take ta zo a karkace ta Annabi bai rubuta sunanta ba ba dauki addressin ta ba babu hoton ta ba komai aka ce ta fati in ta fita ta tafi da shi ke amma Annabi ya ce duk wanda ya wani saban Allah ya je tuba in Allah ya rufa mai asiri saboda haka ta je ta tuba sai ta zo ta kawo kanta dan haka kai maka da haddi a nan duniya ka huta daga haddin lahira yanki amma in ba a kai maka da haddi a nan duniya ba in Allah ya so gafarta maka ya gafarta maka in ya so kuma ya kama ka da wannan laifin sai ka kama ko ta fita ta dawo da yaro karami Annabi yake ki je ki ainihin bari sai yaro ya fara cin abinci sai da yaro aka ce Annabi ya dauki buraka ne a wayar yaro ya fara ci to yaro ya isa zaman kansa kuma wato ko ba ko sai ya rayu ba dogara akan nono ba ce aka kama yaro aka ba ta aka kama mata aka ba ta shi da aka ce sai Umar Annabi ya tashi mata sallah sai Umar yake ya manzon Allah za ka yi mata sallah bayan nayi gina Annabi yake a tafi da shi ban da yake da ba a tafi da mutanen Madina su ita ta kai ban ta kai ya isa jikin su ga aljanna ta taɓa samun mace irin ta wadda ta ainihin wato zo da kanta don a yi mata hukunci kamar haka to kaga anan mahduda ce an yi mata haddi amma aka mata sallah kuma mun gane wannan da shi ko sannan wa marjumu ko kuma wanda aka rajjale shi kamar ita wannan din an yi haddin kisa ko an jefe ta kai gina ko an jefe shi yayi gina wa qatil nafsihi ko mutumin da ya kashe kansa wa walad zina ko dan zina duk asali in dai waɗannan mutane sun amsa sunan musulunci to sallah ta hau kan musulmi game da su wa an malikin amma imam malik wa ghairihi da wasu malaman suka ce annan imama yajtanibu salata ala maktulin fi haddi wanda yake limamin gari ne ko dattawa ko manyan malamai ya kamata su kaurace wa ainihin sallar gawa ga wanda aka tsone da haddi don san ya zama abin kuma mutane sun kasa fahimta a ce to baki sun kashe shi kuma sun je sun yi mishi sallah to sun farko ba su kashe shi kadu shi sun yi shi ba wa anna ahlan fadli shi imam malik suka ce duk mutumin da yake da falala la yusalluna ala al-fusaq bai kamata su je su wa fasiqai ainihin sallah ba dan Allah wala kaskanci ya wuce a ce babban limamin anguwa ko limamin gari ko babban malami ko manyan dattawa a ce ba su sun haɗu a kofar gidan taruwai za su ainihin yi taron suna ko sun haɗu za su ainihin abin da za su yi wa wani ɗan karuwa sallah ko wata karuwa ta mutu za su yi mata sallah har akwai kaskanci a cikin wannan za ka ce masu ainihin mutunci su rinka ƙaurasuwa zubaran nahu don tsoratar da su waɗannan fasikai wa anu zuhri al-imamu zuhri ya ce لا يصلى على مرجوم ويصلى على المقتول في قصاصه متنين da ainihin wato aka jefe shi wannan mutumin ainihin wato kada a yi sallah amma mutumin da ya zama wani laifi yayi daban kamar ya kashe wani ne sai aka rama aka kashe shi wato to wannan ba gane sallah wannan sabanin malamai ne dan ka ji kowa da yake kawo magana wa kana abu hanifa yace la yusalla ala muharib duk wanda yake dan fashi da makami ne ko dan ta'adda wanda ya sawaye yana yakar mutane wannan ba za a yi shi sallah ba wala qatilin fi'atin baghiya haka nan mutumin da ya zama suna daga cikin ungiyar ɗan ta'adda suka je suka ware suna faɗa da al'umma ta aka samu wani aka cinci daga cikin su to ba za a sallace shi ba wa qala qatada yace la yusalla ala waladi zina ɗan zina ba za a yi mai sallah ba to irin wacce magana ce ba za a yi mai babban tsoratarwa kawai sai a samu ɗan daudu ba ɗan iskar gidan karuwa sai su haɗu su yi sallah su kai su mutu ba tunda na su wa an al-hasan hasan al-basri yace la yusalla ala al-nufasa mutu ne zinan wala ala waladiha wadda take da cikin shiji shi garin murkuzun ainihin haihuwa garin ainihin naƙuda sai ta mutu wannan da ita da ɗan duk da za a yi su ainihin sallah ba wa mana ba'du salafi as-salata ala al-tifli as-saghir an samu wasu daga cikin malamai magabata suka ce yaro in karami ne kada ma a yi shi sallah to anan bayan magana biyu wasu suka ce kada a yi wasu suka ce za a yi ko da ba a yi ba ba wai an yi ne a kan ba ta halatta ba amma dan ba karin na mutu domin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ɗan shi ya rasu ɗan karami ibrahim wata 16 annabi bai sallah ba saboda duk wanda bai balaga ba in ya mutu to yana aljanna ita kuma sallar gawa da ma neman gafara ce da aljanna mutum da ya zama bai riga ya ainihin balaga ba balle na wuya hau kansa neman sallah mustahabbi ne ba wajibi ba to wasu magabatan sun suka ce san ma kada ma a yi a to kamata a ce yi kun mustahabbi ne inda ana kawo kananan yara annabi ne kuma ba ɗan shi an kawo amma bai yi mishi ba don haka sai a ce to wannan ya nuna ni ko sunna ce musu habba amma in kuma ba a yi babu komai dan ba farla ba ce wasu na sun fi salati ala suk malaman suke sun yi sabani game da ina hukuncin yi wa ɓari sallah ni ɓari shi ne ɗan da aka haifa tun lokacin watannin shi na ciki wanda yake a ciki kamar wata 9 ba su yi ba faƙala biha ba'du fuqaha'il mu'addisina wa ba'du salaf an samu wasu malaman suke daga cikin malaman hadisi suka ce yaro ɗa wanda yake ɓari ne za a yi ruhun yi sallah in za ma ba a laihi arba'atu ashhur in dai hanyar wata hudu jama'a ku kiyaye wannan idan ɗa ya wata hudu a ciki to ana hura mishi rai kamar da hadisin bukhari da muslim suka nuna wanda hadisin ibnu mas'ud to ko da ya faɗo ya nuna mata ciwo wato an hura mai rai a ciki tun a ciki ɗin ya mutu don haka sai gangan gawar shi ce ta faɗo da hukuncin yi mai sallah hukuncin yi wa ƙaramin yaro sallah mustahabbi ne a nan in ba yi mai tsallai ko bai yi mai tsallai ba ta fiya in dai ciki ya kai wata hudu ko sama da hudu aka ɗauri shi to mutu hadi ne a mai tsalla a rai wanka a sa mashi littafani a kai shi makarantar duk waɗannan abubuwan mutu hadi ne amma in ciki ya kai wata hudu sun zama uban ya kwanta ya mutu sai matar ce ɗauri ciki wata hudu ko sama da wata hudu in ya faɗo ba zai ci babu ba shi in ya yi alama ta motsin rai amma ko shakuwa ko tari ko kuka ko wata alama da za ta nuna da ya faɗo ko da ya wani motsi ko ya hamma ko wani abu musamman sai koma ya mutu ko in aka tashi za a raba gado daidai wa daida da duk wani babban namiji ina fata an gane amma in matar mamaci ta haihu aiko ɗari tsarin ya zama bai faɗo da rai ba kuma da ya faɗo da ya yi wata alama ta rai ba to babu gado amma in yi alama su bado gargadon yadda babban wani zai ci bado na yadda. Wani su bado su ita kuma su sun jirgi. Zama mun fahimci wannan da kyau da kuma sauran waɗanda suke da haƙƙin bado a kai da. Tafiya ne, sallah za a yi mai sallah a matsayin mustahabbi ko yi motsi ko da. Amma gado ba zai ci ba sai in yayi motsi. Wannan shi ne tafsirin da hadisin Ibn Majah da Abu Dawud suka zo da shi da isnadin sahih. تقول يا ولي كما كثرت بكثرة أحكام الجنائز وما نعها جمهور الفقهاء أنسى مدعوة دقى ما لمن تجم سكتي آئيني قليني براعنا صلى بحتى يستهل حسن إن يموتي وتغرس حياته بغير ذلك كما حسن إن أنبان لا يوشك وتهنى دبو بما عينه تهنير يوكو كربك من شطوة وهم وقومك من تحقا في حديث بذكة دوبر بسيء لوني حديث سوى طيب براعي نسي صلى بحسن إن يموتي hadisin ne rauni ne wanda ya inganta shi ne bari ba zai ci gado ba sun in yayi motsi ko ga al'amarin ilimin hadisi in baka natsu ba sai ka ce ai na abu gurin ku ne to a tsaya cikin ke cikin cikin ahalari na warware misala risala na warware ahalari gurin ma ba a kan shi an ji an yi hadisi sai an tashi addini ne ku tiyaye hadisin ne sun cewa in yayi motsi zai ci gado ya inganta hadisin da ke cewa in yayi motsi za a yi mai sallah bai inganta ba to don haka ko yayi motsi ko bai yi motsi ba za a yi mai sallah amma gado sai in yayi motsi tukuna na wani kuma ma da ne suka bada karanta ta gaba a hadisin da ne ta ayyuka wa amma shahidi yace amma shi wanda ya mutuwa a filin daga al-maqtulu fi harbil kuffar wanda aka kashe shi a wurin yaki da kafirai وقال مالك الإمام مالك والشافعي الإمام الشافعي والجمهور بالثورة مثل أنتم على من شكك لا يغسل وأن بضاع ما وانكاب ولا يصلى عليه ثم بضاع ما يصلى به وفي ذلك ما مات يوم أم المسلمين أتى كنت أكدين إن أن إيبوس أن يمس صلى وأن بيصاب وأن مدن الربوني شهيد المعركة بأكي مدنة سوى وأن أنت فأنت تباع وأكي شاكرين الأمر يوليس بها أتى كنت وصول مسلمين دون مسلمين أتى في أسيلين بابا إيرين وأن yadda yake da rigar shi da rawanin shi da takalmin shi haka za a ɗauke shi da jinin shi a saka shi a cikin da saka ne a sa shi a cikin makabarta a kabari zama mun gane wannan da su kawai in dai da kayan yaƙi ne a jikin shi za a kwance shi kamar ainihin wato wuƙa da takobi da makamancin shi amma da komai da komai nasu za a farka shi a saka shi a cikin ainihin da kabari amma wannan matsalar da take faruwa musulmi da kai suna zaune suna harkokin su kafirai suka afko musu suka karkashe su a nan mune musu fatan sun samu darajar shahada domin ba a kashe su don komai ba sai don addinin musulunci sai don maganar shari'a to amma duk da haka za a iya musu wanka za a iya musu ainihin sallah da sauran abubuwa da ake wa sauran manata don wannan mutuwar ta zo musu ne a asaba da shirin jihadi ba sannan har zauna daga cikin shahidai wanda ya mutu a halin annoba kamar irin annoban nan da ake ta azababban ciwon kai ko ciwon taifot ko amai da gudawa ko makamanta haka ko kuma mace ta zuwa mutu da ƙata da ita a cikin ko kuma bayan ɗan ya rabu da ita duk sun samu darajar shahada ko mutum ya mutu a ranar juma'a ko daren juma'a duk sun samu darajar shahada amma duk da haka in za a yi musu wanka za a yi musu likafani za a yi musu sallah ina fatan mun gane wa qala abu hanifa yake ya gusalu wa la yusalla alayhi a wanda ya mutu a filin daga za a yi mai wanka amma ba za a yi mai sallah ba wa abin hasan al-basri kuma yake ya gusalu wa yusalla alayhi za a yi mai wanka kuma za a yi mishi sallah wallahu a'lam Allah shi ya gusalu al-imam an-nawawi ya kare mana wannan sharhi sannan kuma wannan ainihin babu da muke karanta na sahih muslim ya kare wannan zantuka an kawo su ne don ka san kowanne da maganar da ne yanzu ya rage maka sai ka ainihin wato tsaya sai ka je ka bincike ne sai ka daidai daga cikin ainihin zantukan nan sai sa ka ga muke kokarin duk matsalar da aka zo a yi kokarin nuna maka abin da ainihin yake daidai insha Allah ta'ala wannan a taƙaice shine ainihin bayanai waɗanda ainihin za mu gabatar a dama asalin wannan karatu mun fara shi karatun sahihul bukhari a cikin babin jana'iz muka yi tun daga ainihin babi akan zakatul fitr sai na ɗaya zuwa na biyu sai muka shiga muka fita daga cikin babin zakatul fitr muka shiga cikin babin jana'iz daga nan muka karanta ainihin babin jana'iza na Bukhari gaba ɗayan shi a cikin jerin jiyar kasassun daga waɗannan wato kasabbi guda 22 daga na 23 zuwa wannan na yanzu na 34 shi ne kuma na sahih muslim insha Allah
Faɗanan dama an yi shi ne don a ƙara faɗakar da mutane game da harkokin jana'iza. In ba haka ba, mun karantar da littafin Ahkamul Jana'iz tun daga farkon shi har ƙarshen shi, daidaiwar kasas ɗaya har 111. Mun bayyana harkokin jana'iza. Innama abin da muke cewa ya rage in an je makabarta a rinka aiki da waɗannan abubuwan da aka karanta. A rabu da al'ada, a rabu da abin da yake bid'a, a rabu da abin da yake ba shi da asali, a zo a aikatar da abin da yake sunna, a bisa ainihin wato yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin aiwatar da ita. Munasaba akan wannan ita ce ƙarashin magana ta ɗazu. Idan aka je makabarta lokacin yin wa'azi shi ne daidai lokacin da aka samu fursa. An gada buƙatar shi ne fursar daidai san da ake haɗin ƙabari ko rufe mata. Amma in aka gama rufe mamaci, jama'a ba shi daga cikin sunna abin da muke matsayayin addu'a. Wannan matsaya ainihin yin wa'azi, wannan daidai wurin abin da ake yi shi ne addu'a. Saboda hadisin Abu Dauda da Musnad ibn Ahmad, zaran an gama rufe mamaci sai Annabi ya ce, ku roƙon mishi Allah ya gafarta mishi domin a yanzu an kawo bisa ana tambaya. To daidai wannan lokacin abin da yake wajibi akan musulmi shi ne su tsaye da yin shi addu'a. Ko da haka sai a ciyar. Sannan wa'azi din a makabarta kuma ba abu ne na kullum ba, sai in an ga akwai maslaha. Kuma a yi wa'azin a san abin da yake da munasaba. Waɗannan su ne ainihin abubuwan da za mu iya cewa dangane da wannan matsalar a takaice. Matsala ta gaba ita ce, maganar tsarin karatunmu da yadda tsarin karatunmu yake. Akwai tsarin karatunmu na nan gida Zaria, akwai kuma tsarin karatunmu na fita waje. Tsarin karatu na nan gida Zaria, muna da masallatai guda huɗu waɗanda su ne muka tsara karatu cikin kamar wannan masallacin shi ne muka sawa madrasatu darul hadithi salafiyya. Madrasatu darul hadithi salafiyya, wannan shi ne abin da ainihin muke kiran wannan masallacin, wato a matsayin makaranta ce yake. Makaranta ce, cibiya ce ta karantar da hadisi, amma a bisa fahimtar malaman farko. Sannan sai aljami'u salafi, masallacin juma'a as-salafi, shi ne wancan masallaci namu na kasuwanni kuma. Sannan sai kuma masjidu sunna wanda ke tudun zuko. Sannan sai kuma markazu salafiya wanda ke ainihin majarar a tudun wada. Waɗannan su ne masallacin da muke gudanar da karatu a nan Zaria. Karatuttukan nan da muke gudanarwa karatuttuka ne ake son ta sai ana ainihin karantar da jama'a. Ya rage yanzu insha Allahu ta'ala in mun dawo daga hutun da zamu bayar na 'yan kwanakin nan, za mu faɗa muku tsarin da za mu tafiyar da ainihin karatuttukan. Tun daga wannan masallaci har zuwa ainihin wato sauran waɗancan masallatai ɗin. Wata rana waɗannan ka sani, to waɗannan su ne ainihin bayanan da za a zo a yi insha Allahu ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.